tare da ku daga nan zuwa ƙarshen wannan program din, ni da aka fi sani da suna Abubakar Musa, wanda aka fi sani da Abubakar Banja. In Allah ta'ala zan kasance tare da ku, fatan mu Allah ya mana jagora cikin wannan zama. Insha Allah ta'ala za mu tafi kai tsaye zuwa ga program dinmu. Na farko muna da welcoming address by Alhaji Babangida Danja, zai zo yi maraba da baki saboda haka saboda lokaci. Insha Allah ta'ala Alhaji Babangida Danja muna maraba da kai.
Me welcoming address?
To, na ce maraba da baki.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وأنزل مقعد مقرب عندك يوم القيامة. قال الشيخ من شيوخ الكير: إن لله يبارك الفضلنا طلقوا الدنيا كافر فتنة فكروا فيها فلما علموا إن عليه الحير ودنا جعلها لجوتا واتخذها لصالح آمن فيها سكنا وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا بوري والله مدى وكين سركي وانت بسا رحمة صدى قدر وصى يسا يو 26 قوات رمضان shekara ta 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan 3 miladiya 2025, muka zo mu domin za a rufe wannan tafsiri mai albarka na wannan majalisi na Sheikhu Malami Dr. Abdullahi Gadon Kaya, wanda an ce in zo ni maraba da baki ne. To, amaladin malam, da wannan majalisi na tafsiri, da dukkan ‘yan uwa na kusa da na nesa wanda suka zo domin a rufe wannan tafsiri, ina muku barka da zuwa. Muna kuma addu’a ta alkhairi da fata mai kyau na gari wa shehi malaminmu a Dr. Abdullahi Gadon Kaya. Idan jama’a za su tuna wannan majalisi na tafsiri da aka faro shi kun shekaru aru-aru da suka wuce, malam ya fara wannan tafsiri tun muna wancan masallaci. Har Allah ya kaddara muka dawo wannan guri, an samu fa’idoji masu yawan gaske wanda a ɗan wannan zama da muka yi wannan fa’idojin ba za su kirku a wannan guri ba, sai da za mu faɗi kaɗan. Daga cikin fa’idar da malam ya zo mana ta a wannan guri shi ne shajja waɗannan matasa namu wanda da ana kai su ana koya musu banga siyasa da baɗala kala-kala, amma alhamdulillah masha Allah da wannan majalisi na malam yau mafi yawan sun zama hafizan Alƙur'ani. Na tabbata al'umma da suke nan za su zama shaidu, mafi yawansu sun zama mahaddisa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu Allah ya musu buɗe sun tafi ƙasashen waje ƙaro ilimi a sanadin wannan karatu da malam yake yi. Ko yanzu ayoyin ƙarshe da malam ya rufe ayakan matasa ya gama su, saboda yana jan hankalinsu su bi iyayensu su zama mutane na gari su zama mutanen kirki. To, irin wannan su ne karantarwa da malam yake ta yi. Babu dare babu rana, malam ya yi iya abin da zai iya yi, kuma mun ga fa’ida. Ko ni ɗin nan alhamdulillahi yanzu a gidana akwai hafizan Alƙur'ani guda 3 a sanadin wannan majalisi na malam. Kuma na tabbata mutane da yawa sun fa’idantu da wannan majalisi na tafsiri. Saboda haka aka makalla muna maka fatan alkhairi, muna kuma addu’a ya Ubangiji ya sa wannan karantarwa da kake ta yi lailan wa naharan masa’an wa sabahan ya zama da sanadin shiganka aljanna, ya zama da kuma wannan ya ɗaukaka darajarka da martabarka a wannan rayuwa ta duniya da kuma ranar tashin alƙiyama insha Allah. Ba fa’ida ba ta tsaya ga waɗannan matasa kawai ba, hatta matayenmu alhamdulillahi mun ga canji a gurinsu saboda suna zuwa wannan tafsiri na malam. Kuma alhamdulillahi muna ganin fa’idoji masu yawa saboda da mata yan aika ga kaman hutsaye ne suna dan fandara amma da mallan ya sai ta su setting hamma ya daidaita su yanzu mace da kanta sai kaga tana daukan abubuwan da ma baka tsammani tai maka me yasa saboda an karantar da ta an nuna mata martaba da kima da girma na mijinta saboda ka ta mudatawa mallan ya sai ta mu da ba mu cika zuwa makaranta ba amma yanzu ga da tijo dan shekara 60 ko dan shekara 70 ya rike littafin sahamata ya tafi karatu me yasa mallan ya zo ya ce ya karantar da mu ya daura mu kan layi muna addu'a Allah ya wata mana irin wannan ƴaƴana masu albarka dan garin nan ne ai fasan garin nan ne ya ji yayi karatu a gurare daban-daban ya zo yana fa'i yana wata ya ce yana watsa mana ilimin da ya samu yana karantar da mu shekara da shekaru muna maka addu'a ta alkhairi mallan Allah ya saka alkhairi Allah ya sa aljanna zama koma a ba za mu yawa ta bance maraba da baki ne saboda haka ina maraba da kowa da kowa da yazo na nesa da na kusa musamman ƴan uwan da suka zo daga jihar Kano wanda ba sa kosawa ba sa gajiya su mallan ikram din nan kullun shekara sai sun zo sun mana wannan zumunci sun kuma an zo an rubuta tafsiri da su muna fatan Allah ubangiji ya sa muku a mizanin lada ya dauka zo lafiya Allah mai da ku lafiya Allah ubangiji ya sa da mu da ku din gaba daya zama aljanna firdaus din kuma mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka babban yaya da alkai wai tafiyar da babu manya ta samu damuwa Allah ta'ala ya taimaka ku yi hakuri saboda lokacin muna tare da mai girma shugaba na karamar hukumar Akko local government wanda ya samu Alhaji Abdullahi Adamu wanda ya samu wakilcin mataimakinsa Honorable Habibu Hassan gatan Akko na farko zamu kira shi mu bashi ɗan mintuna takaitattu saboda yana kan hanya ya bamu lokacin shi Honorable muna maka barka da zuwa sannan muna fatan ka iso nan lafiya Allah ya taimake ka cikin abinda zaka haska mana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لازم شيء أثر أقوى شيء تكيت تلوك شيء سينا جا أقوي ما جب أتم سؤال أبغى يجي لا هذا وكا أقوى كم لوك شيء سين دم كيد شيء ما كم كم شيء كم 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 kuma dai kasancewar uzurin daga gare ni ne ba daga majalisi din ba dalle yanzu maganganun za su zama takaitattu matuƙa kuma alhamdulillahi kusan yau shine karo na farko da Allah ya azurta inda zuwa rufe wannan karatu na wannan shekara duk da cewa mallan ya zuma yana zuwa wannan gari na mu ne albarka kuma kowa ya sani mallan yana zuwa ne saboda da tabbatar mana cewa yana kishin mu a matsayin sanadan cikin garin kuma da karbar kuma na kuma lalle ko kuriya za a jefa duk da yawan kan ta jefa lalle karamar hukumar Akko ga su yi nasara kan cewa mallan namu ne ko mallan na nan ne kuma alhamdulillah fa'ida da mallan ya bayar a karamar hukumar Akko ba wanda bai gani a zahiri ba abubuwa bane wanda za a ambata abubuwa ne wanda an gansu kuma cikin ikon Allah mallan din yana kusan ko yana tunani da daidan na mutanen garin ne ko yana samun labarin mutanen garin ne kafin ya zo ko kuma dama yana tare da mu ne ina gani yana da information don ka kuma mallan ya zo ko wace shekara ya kan zo da matsalolin wannan gari kuma akan su yake tafiya muke ake dan warware su tare da shi so muna ga mallan godiya Allah ubangiji ya saka dan kai lallai akramaka Allah zan yi amfani da wannan waje don in isar da sako musamman ga matasa na karamar hukuma din kuma ina da mai izinin yin haka Allah ya azurta mu da mallan yau amma mallan ba zai tabbata ba mallan ba zai dawo ba yau muna so yau in ba mallan a wannan kujera to ba sai kuma wani ya zo ba daga cikin yara matasa da mallan yake zuwa su zauna a gaban shi ya kamata akwai wayanda za su yi fiye da abin da malami yake yi. Ina ga wannan shi kadai ne hanyar da malami ne kadai baya jin bakin ciki, mana yake farin ciki lokacin da aka ce ga ɗalibin sa ya ce. Amma in ba wannan ba, ko a fabin kasuwa ko a wasu babuka na daban, aka ce yau wannan yaron sa ne da, amma yanzu zai yi sai wani abu ya shigo ciki. Amma yau in za a samu ɗalibin malam a garin Kumu wanda zai yi fiye da abin da malami yake, malam daji zai ci. Aƙalla abin da yake akwai manufa, kuma akwai inda abin zai je nan gaba. So ba kuma wanda ba zai iya yi ba. Ina kira ga matasa na karamar kuma aku, wallahi da wannan hanyar, da hanyar sana'a ta neman halal, wallahi su kaɗai ne kawai hanyar da za ka zaka aiki kwanciyar hankali. Duk wani abin da kake gani yanzu kamar ya fara yin kyau, kamar ya tashi, wallahi zai rushe a gaba. Kuma lokacin da zai rushe ba za ka yi kulla wani ba. So yanzu ne muke da dama da za mu kulla abin da zai yi mana kyau. Ka samu ilimi na boko, ka samu ilimi na addini, ka koyi sana'a, shi kenan ka mu'amala mai kyau da mutane, garin sai ya yi kyau. Kowa ya sani da in ka ce garin Kumu, to magana ake kawai ma'adatan Qur'ani. Ma'adatan Qur'ani kawai ake magana in ka ce garin Kumu. Amma yanzu an raba biyu kal da kal, akwai ma'adata, akwai kuma masu buge ma'adata ma, kuma duk a cikin garin Kumu. Kuma duk wanda zai yi wannan abin kullum yana faɗa daga an ce wani da tafiya an san baban shi. So kalubale iyaye, kalubale iyaye. Duk wanda misali Allah ya jarrabe shi yana raye, dan sai zama kuma yana yin wasu abubuwa inda na hana mutane zaman lafiya, na hana al'umma zaman lafiya, na rashin hankali, na takura wa jama'a, na cin mutuncin mutane. Wallahi ko an gaya maka ko ba a gaya maka ba, in ka shigo cikin mutane ya kamata ka ji kunya. Akwai jarrabawa, amma ya kamata a ce ka yi iya iyawarka, ya kamata a ce ka yi iya ƙoƙarinka, abin da ya fi ƙarfinka. Akwai jarrabawa. Amma misali a ce kai ne kuma kake tsawon gaba, don yau an yaron ka yi ba daidai ba, an kama shi ko an yi wani abu, a ce a wuni dai ka yi sawu biyar ko fiye da haka, ka yi sawu goma, ka je wajen wannan, ka je wajen wannan, wajen a sake maka, to an sake maka shi ne zai maka, ba wani abu da zai maka. So matasa mu yi haƙuri, mu dawo mu gyara, mu zauna lafiya da iyayenmu, mu roƙi addu'o'i a gare su, in Allah ya yarda za mu yi ƙarshe mai kyau. Ƙarshe karamar kalla, muna yi maka godiya na irin wannan gudunmuwa da kake ba wa, musamman a kan irin wannan ayyuka na yadda gari din zai zauna lafiya zai yi, duk da cewa ka ɗauki abin haƙƙi ne a kanka, dole ne ka yi, domin duk abin da Allah ya baka din na ilimi kuma an maka umarni da kai ma ka isar da shi yadda ka same shi. Kuma in ba a isarwa shi ma malam din da bai samu ba, to ana isarwa shi yasa malam ya samu. Wajen wanda suka bayi, so muna addu'a malam a ci gaba da irin wannan din. Kuma in akwai hanyar da ma wasu daga cikin yaran za su iya tafiya can su same ka, can a zauna a can, tun da gari ne na sana'o'i, ya zama suna sana'o'i kuma suna karatu a gabanka, mu da haka din zai yi mana kyau. Domin da yaro ya zauna nan babu wani tsayayyen abin yi, idan zai tafi can ya je ya zauna yana sana'a kuma yana karatu, to in Allah ya yarda wata hannun gida sai ya amfani. Yawanci wanda suka fita din sun fi dawowa da abin da za su amfanar da al'umma. Muna fata malam zai yi nazari a irin wannan abubuwa din, an samu kofa ko a cikin abokan sana'o'i na kasuwa, a zuwa a ɗiba mana yara kaɗan, a ba wannan biyu wannan biyu wannan biyu, su rike su a kasuwa kuma suna komawa wajen ka suna karatu. Muna ga abubuwan insha Allah zai yi tasiri, kuma zai faɗaitar da sauran da suke da wanda su ma su yi sha'awar su yi irin wannan din. Da fatan Ubangiji Allah ya mai da malam gida lafiya, kasancewa yau mun kai azumi 26, daren 27 kenan malam. Malam sun gaya mana wannan dare yana cikin darar kitabi, amma darar kadari mutane sai su dage da bauta, a yi ta ayyukan alkhairi, a yi ta sadakoki, a yi ta abubuwa da za su faranta Ubangiji rai. Ubangiji Allah ya karɓa, Allah Ubangiji ya zauna mu lafiya, ya yi wannan karamar hukuma albarka da wannan jihar Najeriya baki ɗaya, baki da suka zo, kuma Allah ya yi da su lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa'alaikum salam wa rahmatullah. Honorable muna godiya, Allah ya saka mana alkhairi, Allah kuma ya mai da kai lafiya. Muna mana ba da waɗansu baki da suka iso hali yanzu. Akwai ɗan uwa Dr. Daud daga Gombe, muna maka barka da zuwa. Akwai Alhaji Kawu Tukur daga Gombe, shi ma muna maka barka da zuwa. Akwai wakilin TPO Inspector Kasimu Hassan, muna masa barka da zuwa. Sannan akwai Alhaji Sallau Umar, SOD, EJD, Akuloka Gamman, shi ma muna tare da shi anan. Dukkan ku muna muku barka da zuwa. Muna godiya, Allah ya barke muni. Insha Allah kai ke yanzu zamu tafi zuwa ga shugaban wannan cibiya da take kula da wannan tafsiri mai suna Center for Islamic Development, Kumo, Alhaji Tijjani Shu'aibu, wanda zai samu wakilcin Malam Usman Muhammad Murshid, saboda wata ayyukan da yake fama da ita a halin yanzu. Muna fata Allah ta'ala ya bashi lafiya. Dan haka Malam Murshid, muna maka barka da sowa.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميكا بودياتا مسمن قال الله سبحانه وتعالى مهل جنكوا دكومي وانديكم وانا رانا رانا 26 ga watan Ramadan, kuma aka dace wannan rana ne za a rufe wannan tafsiri na Al-Qur'ani mai girma. Muna godewa Allah akan wannan ni'ima da ya mana, godiya mara misali. Yan uwana, ina tunatar da mu da cewa dole mu tsaya mu yi addu'a ta musamman zuwa ga Malam. Malam Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya biya ka da gidan aljanna. Malam yakan bar duk ƙawainiyoyinsa ya zo wannan guri domin gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma tare da fita da awa, lungu da saƙo. Bana da fara wannan tafsiri shekara 18 cif-cif. Wanda kafin a fara wannan tafsiri wanda malam yake zuwa duk shekara, kafin nan malam yakan kawo ziyara ya gabatar da lekcoci, wanda in muka hada da waɗannan shekarun zai kai shekara 20 da wani abu kenan baya. Allah ya saka wa malam da alkhairi. Sa'annan kun ga irin gwagwarmaya da aka yi bana. Bana an yi ɗawainiyar da ba mu yi tunanin za a iya yin ta ba. Malam ya yi karatuttuka, an yi tafsiri, an yi karatuttukan mata lekcoci, an yi karatuttuka na ɗaliban ilimi, an fita ƙauyuka daban-daban-daban, an isar da saƙon Allah. Babban abin da aka ma yi na nasara shi ne samar da sulhu a tsakanin wasu al'umma wanda suka samu matsala a tsakaninsu. Malam Allah ya saka da alkhairi, Allah ya biya ka da gida aljanna. Muna godiya ga 'yan uwa da suke tafowa daga Kano domin ƙarfafa wa malam gwiwa a matsayinsu na ɗaliban malam, kamar yadda mu ma muke a nan ɗaliban malam. Suna nuna mana ƙauna, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya biya kowa da gida aljanna. 'Yan uwana, kun sani cewa duk waɗannan abubuwa ba sa gudana sai da maganar kuɗi. To akwai 'yan uwa waɗanda suka taimaka da kuɗaɗensu domin ganin wannan karatu ya ci gaba, ya samu nasara. Ba zai yi mu kirgo su dukansu ba, Allah ya san su, ya ma fi mu sanin su. Allah ya saka wa kowa da alƙairi. Duk wanda ya bada gudunmuwa, Allah ya ninninka masa lada, ya sa aljanna taimako mu gabaki ɗaya. Daga cikin abubuwa na wannan da'awa da kuma taimakawa da al'umma suke yi, duk da dai ban san ko malam zai ba magana kai ba, Allahu a'lam, akwai baiwar Allah da aka nuna mana ita nan wacce take fama da jinyar numfashi. Malam yayi bayani Allah da ikonsa, bayan Allah sun ba da gudunmuwa, Allah ya saka musu da alkhairi. Yanzu haka wannan baiwar Allah tana Kaduna, an yi gwaje-gwaje saura a aiki, Allah ya saka da alkhairi. Muna miƙa godiyarmu ta musamman a madadin kwamitin tafsir zuwa ga mai girma ɗan mai fada wanda ya mana sutura, ya mutunta mu, ya karama mu, shi ya ba mu matsaukin da muke ajiye malam, Allah ya saka masa da alkhairi. Kuma kullum za ku ga ana karatu ana zuwa a rarraba ruwa a wannan guri, shi ya ɗauki nauyin wannan ruwa da ake rabawa, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya biya. To uwa uba kuma kwamitin tafsirin kansu wanda yanzu haka shi shugaban namu, Allah ya bashi lafiya, Alhaji Tijjani Shaibu, ya samu ɗan uzuri na matsalar ƙafa, kowa ya sani, amma dai yanzu haka ƙafan ta ɗan dame shi, shi ya sa ma bai samu zuwa ba, mu masa addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya. Muna godiya ga rundunar Hizba wanda ta ɗauki ɗawainiyar tsaro na ababen hawa da kulawa da tsare-tsaren wannan guri har aka samu wannan nasara. Sannan muna godiya ta musamman ga mutanen wannan anguwa ta Kambariki, kuma ba za mu manta ba, za mu yi addu'a ga wasu daga cikin iyayenmu na wannan anguwa, musamman a marigayi Alhaji Muhammadu Kala wanda aka fara wannan karatu a kofar gidansa, Allah ya masa rahama. Akwai Alhaji Mahmudu Diyo, Allah ya masa rahama. Akwai dai dattawanmu tsakanin maza da mata waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu, Allah ya musu rahama. Su kuma waɗanda ake tare da su a yanzu, Allah ya albarkaci rayuwarsu, suna ba mu goyon baya 100%, Allah ya saka musu da alkhairi. Malam, kamar yadda na faɗa, an fita da awa gida a ƙauyuka, gidajen yari da makamantansu. Waɗannan abubuwa duka suna daga cikin cin nasara, wanda kuma hakan ya samu nasaba ne da samun goyon bayan mai martaba Lami Ɗawako, Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana, Allah ya saka masa da alkhairi, tare da goyon bayan shugaban ƙaramar hukumar Akko, Allah ya saka masa da alkhairi, wanda wurare da yawa ma mun yi musharaka da shi a shi kansa kenan, Allah ya saka masa da alkhairi. Sa'annan ba za mu manta ba, DPO na wannan ƙaramar hukuma shi ma muna masa addu'a, Allah ya saka masa da alkhairi, saboda ƙoƙari da yunƙuri da yake shi ma a munasabat na wannan da'awa da yawa mun haɗu da shi, Allah ya saka masa da alkhairi. Daga ƙarshe sai kwamitin da suka kula da harkan ciyarwa na buɗe baki a wannan masallaci, muna musu godiya, sun yi aikin da insha Allah muna ganin Allah zai iya ba su aljanna a sanadin wannan aikin, Allah ya saka musu da alkhairi, sun yi ƙoƙari. Sa'annan waɗanda suka ba da gudunmuwa wurin wannan gudanar wannan ciyarwa, musamman akwai wani bawan Allah wanda bara abinci yake dafowa yana kawowa wannan guri, bana kuma ya bada buhun shinkafa dindi tare da katon na taliya guda uku, wanda wannan abun ya taimaka mana sosai wurin gudanar da wannan ciyarwa. Sannan akwai bayin Allah da dama waɗanda suka bada kuɗaɗe da shawarura da dai ayyuka da aka yi da gangan jiki, muna fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi, Allah ya saka wa malam da alkhairi. Daga ƙarshe Allah ya kai malam gida lafiya, Allah ya sa aljanna firdausi ita ce makoman mu gabaki ɗaya. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, yau da ina ta amsa sallamanmu, Allah ka ba mu ladan wannan amsa sallama ɗin da muke. Muna godiya jawabin shugaba na cibiyar gudanar da wannan tafsiri kenan ta bakin Malam Murshid, muna fata Alhaji Tijjani, Allah ya ƙara lafiya.
kamar yadda muka faɗa wurin su ke da manya-manyan baki da suka zo daga wurare da dama daga nan cikin gida Umo zuwa Gombe Kano duka dai alhamdulillah Allah ya albarkace mu da manya-manyan baki daga ciki akwai Alhaji Adamu Musa Kumo a kuma permanent secretary na ministry na education Gombe muna masa barka da zuwa kuma a yanzu shine zai gabatar da jawabi na minti biyu haka da dai bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعة دكتور عبد الله عثمان غدون كايا malamin kumo hafifin kumo manyan baki alarammomi daga garin Kano majabaki alaramma babalawal yan uwana maza da mata yan uwana ɗan jarida assalamu alaikum zan yi tsokaci a madadin dattawa na wannan anguwa bisa ga tafsirin babban malaminmu wanda yake zuwa kowane shekara alal hakika duk wanda ya kwana a anguwan nan in ka tashi zaka ji muryar sheik kwanan nan nace ni shi malam awa nawa yake bacci a rayuwar shi domin zaka ji shi a tahajjud zaka ji shi a wazin mata kuma zai je kaltungo zai je prison so I wonder ina ta tambaya nace awa nawa yake waz yake bacci na san duk baccin da malam zai ba zai wuce awa biyu ko awa uku ba na zauna a garuruwa manyan garuruwa kamar su Kaduna Kano a gaskiya ni na kwana biyu ban ga malami da yake da commitment in ji turawa commitment wanda yake da zeal wanda yake da shi a zuciyar shi yake niyyar yi tsakani da Allah kamar Dr. Malam Abdullah kuma na yi hulɗa da malamai ni almajiri Sheikh Mahmud Gumine gaskiya Sheikh ba abinda za mu ce maka sai dai Allah ya saka maka domin ba abin da za mu biya ka da shi ka wayarwa mata kai ka ɗora su akan turban aƙidar musulunci ka ɗora maza da matasa so muna ma fata Allah ya saka maka kadan ka koma Allah ya sauke ka lafiya baƙi da suka zo Allah ya kai ku gida lafiya muna godiya Allah ya saka thank you very much
alhamdulillah muna godiya ga saka da alheri za mu kara matsawa gaba kamar yadda na faɗa akwai bakinmu da suka zo daga garin Gombe don haka za mu yi amfani da wannan dama akwai ɗan uwa malaminmu da su dawo insha Allah shi za mu gayyato yanzu shi ma mun ba shi minti biyu dukka Allah kara lafiya
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منا وديا والله سبحانه وتعالى da ya kaddara rayuwarmu zuwa yau 26 ga watan Ramadan daren 27 hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda ya daidai da 26 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ban yi tunanin zan yi magana ba amma dai zan bada hakuri ne saboda shekara yanzu 8 kenan agar magana ya fi ban sake zuwa rufe karatu ba sai yau kuma saboda in samu in zo yau yasa na rufe tafsiri na tun jiya duka nace in Allah ya yarda shi ban sanar da shi zan tafi ba shi yasa yanzu yake ce mini shi bai gane wannan bagatatan din ba Allah Ubangiji ta'ala ya jagoranci kuma muna bada hakuri da irin yadda aka samu yanayi a kai abinda nake so yin fada a takaice minti ɗaya ko minti biyu ina mana fatan alkhairi da kuma godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zurta mu da wannan babban bawan Allah tsawon shekaru da yawa a cikin jihar mu ta Gombe musamman a nan garin Kumo shekara da shekaru ana buga gwagwarmaya kuma ana ta fama ana ta yi kuma ba gajiya ba kuma babu wani alamun gajiyawa kamar yadda bawan Allah ya tashi ya ce ya shiga nan ya fita nan wannan iya abin da ya sani kenan kadai yake faɗa kuma kowa in zai faɗi abin da ya sani dangane da malam akwai abin da zai faɗa sosai da yawa zai iya mantawa shi kansa malam ɗin wasu abubuwa da ya taɓa kiran mu hudu ko mu biyar ne da marigayi Awwal Ibrahim Allah ya ji ƙanshi da malam Yahaya Bello da Muhammad Suleiman a gidana a cikin garin Gombe a unguwar ya jiye mu ya ce mu ɗauki paper da biro ya ɗauke mu abokanai kuma ƙanni kuma ƴan uwa ya ce ku rubuta wannan abu guda 15 ɗin muka rubuta ɗaya bayan ɗaya wanda su ne ina gaya muku wannan maganan yanzu shekara 21 kenan shekara 21 kenan ya ce to a rubuta muka dinga rubutawa wannan shine tafarkin da muka dauka da kuke ganin mu a yanzu a haka wannan abin da ya rubuta yace mu rubuta ko kwanakin baya na gamu da ɗaya daga cikin mu Sheikh Isa yace mini ai rubutun da kai da bakin Byron na nan har yau guda 15 abin da ka rubuta mana to duk abin da kake ga muke yi a takaice wannan abu guda 15 din su muke ta bi muke ta dauruwa a kai kuma kuma da idan Allah ga nasarori ta ko ina muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi mukan dauki littafi haka sai mu je littafin malam ya manta ne manzumatul bayyuniyya shi ya karantar da mu ita da littafin alwarakat muka ce mu zauna mu yi a gaban sa wannan shekara 16-17 da suka wuce kenan a tudun wani lokacin ina zaune ina talim a masallacin kundo ilaro ya kan zo ya same ni ko kuma ya sa a yi lakca ko kuma gayyaci laccan ya zo ya mana haka masallacinmu na masjidu Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala a nan anguwar Riyad shi ya zo ya fara yi mana darasi a wajen ya zo shi ya tabbatar ya ce lallai in dai wannan masallacin sunansa wannan masallacin a shekaran farko a lokacin shi ya zo shi ya fara mana lakci a wannan masallacin a dabda lokacin akwai ɗana da na haifa lokacin da malam Jafar Allah ya ji kansa aka masa ta'addanci na ce zan saka sunan Malam Jafar, amma dama kamin ban ɗauka za a kashe Malam Jafar ba a lokacin da sa a raina cewa zan saka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ce shi zan sa, sai aka ce ai tunda Annabi Muhammad kace za ka sa tokwaransa, to babu laifi ka fara sa shi kamin Malam Jafar ɗin. Sai aka zo aka kashe Malam Jafar, shikenan magana ta ƙare, sai na saka Muhammad Al-Amin. The following day da aka samu, sai aka samu Jafar ɗin. Yanzu aka samu fito daga gida yana ta kuka, wai shi sai ya zo. To wannan ɗaya na huɗu kenan. ƴaƴana na biyu, ɗaya na biyu sunansa mai sunan shi ne ya sani. Ko shekaran jiya ma ya kira shi na gugu? To shekaran jiya ma ya kira shi. Abinda nake so in gaya muku shi ne, abu ne wanda aka daɗe ana yi, kuma babu yadda za a yi ya lalace saboda akwai gaskiya a cikin yin. To idan akwai gaskiya a cikin abin da kuma ake yi, to kullum abu tafiya yake yana zuwa duk yadda ya kamata haka yake zuwa. Ba sai ka zo ba, insha Allah ta'ala, ni ban ma ɗauka zan yi magana ba, kawai ina ta yi mu ƴan Gombe State, musamman ƴan garin Afko Local Government da kuma garin Kumu, kai da Gombe da kewayenta gaba ɗaya, yadda malam yake ba da gudunmawa, kowa ya san gudunmawarsa ba nan kaɗai ta tsaya ba, a duk ƙasar nan har ƙasashen waje kowa ya san gudunmawar da yake bayarwa. Don haka sai dai mu masa fatan alkhairi, Allah Ubangiji ta'ala ya bibi bayansa da alkhairi, kuma ya ɗayyaba zurriya, kuma ya sa abin da ake yi don neman yardansa shi Ubangiji ake yi. Sannan kuma Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon rai mai amfani, kuma Ubangiji ta'ala ya mai da shi gidansa lafiya. Addu'o'i da ake ta yi ake cewa amin, Allah ka ji, Allah ka karɓa mana, Ubangiji ta'ala ka tabbatar da mu gaba ɗayanmu a kan alkhairi. Allah ya sa mu dace. Lokacin da magana ta ƙarshe, lokacin da zan tafi PhD a Ilorin, that was 2016 kenan, sai na gamu da shi, sai ya ce a Riyal, a unguwar Riyal kenan, sai ya ce har yanzu baka dawo bane, ya ce yanzu zan tafi. Sai ya ce to ka je ka da sunan Allah za ka dawo cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar rai ba tare da matsala ba. Na tafi da wannan tunanin da wannan addu'a, lokaci bayan lokaci muna waya da shi, kawai zai ne ji na gama. To wannan addu'ar shi ne na kira na murna a lokacin, na ce masa kuma ina godiya da wannan mentorship ɗin da kuma abin da aka sanar da mu aka ce mu je mu yi. To wannan shi ne, kullum ba za mu taɓa manta da irin waɗannan mu da suka ɗora mu akan tafarki nagari, a ce ka yi kaza kuma ka bi ka yi kuma ka gana kan abu. To wannan ba za mu taɓa mantawa da su ba. Malam ka bar baya da kyau, ka sani, kuma kar ka ɗauka akwai abin da zai dinga ɓata maka rai. Ka tuna irin waɗannan abin da ka shuka ɗin, bi idnillahi ta'ala baka da kunciyar, baka da wani zafin tunani da kuncin rai in ka tuna akwai abin da ka asasa. Insha Allah ka asasa mai kyau, kuma ka dinga tuna irin mu akwai su, ko da babu ku, bi idnillahi ta'ala muna nan akan wannan tafarki ɗin. Allah Ubangiji ya tabbatar da mu a kan alkhairi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, afwan billah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Bata Allah baka da alkhairi, muna maka addu'a, Allah baka nasara a rayuwarka gaba ɗaya. Al'umma, kasancewar yadda ake gudanar da wannan tafsiri kamar yadda kuka sani, al'amari ne da yake buƙatar tallafi da gudunmuwa, don haka za mu yi amfani da wannan dama wajen neman taimako a wajen al'umma. Kamar yadda aka saba, lokaci-lokaci muna neman taimako domin gudanar da harkokin wannan tafsiri. Don haka ɗan hizba ku zagaya lungu da saƙo, al'umma ku taimaka fi sabilillahi, Allah kuma ya ba da ikon taimakawa. Muna roƙon Allah duk wanda ya taimaka Allah ka taimake shi. Muna maraba da Barista Abdullahi Abdulkadir, sakatare na Afko Local Government, wanda mai martaba kwanan nan shi ma ya ba shi farauta Jalalainin Afko. Muna godiya, ya tsoro mana wakilinka, muna maka barka da zuwa, muna godiya Allah ya saka maka sai. Insha Allah, yanzu kuma za mu kira mun bar Kumo mun yada zango a Gombe insha Allah yanzu kuma za mu killa zuwa jihar Kano inda zan gayyato muku wani zakakurin matashi wanda yake ba suna kariya wanda dan ance yake tsoron shi Malam Muhammad ya tafadda mashkura
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايام قدياك الله تبارك وتعالى ميتوى ميكومي للصلاة كما قال الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن جيسوا قدك نمو معلمين لكما من ينبعي تسكهن شيوانا تعرومي أتباركا a dunkule kusan sako ne kawai zan faɗe shi guda uku duba da yanayin lokaci abu na farko shine yin jaje ga kaina da kuma sauran ƴan uwa da muke zauna a wannan guri jaje bisa karewar zango na wannan katafariyar makaranta a wannan wata duk farfajiyar da aka ce an yi tsawon kwana 30 ana shayar da ita ilimi sai a ce yau shine ranar da za a rufe wannan karatu da ake bayarwa lallai ta cancanci duk ɗaliban wannan guri su zubar da hawaye a kansa domin farfajiya irin wannan farfajiya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari akan cewa samuwarta a guri alheri ne mai dumbun tarin yawa Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da alkhairai mai yawa a ciki da tarin albarka cikin hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara yarda da shi riwayar Imam Muslim da Abu Dawud yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakina zuwa karshen hadisin Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa manzo sallallahu ya ce mutane ba su taba haduwa a wata farfajiya suna ambatan Allah suna karanta littafinsa suna yin mudarasa tsakanin su ba face sai nutsuwa ta sauka musu daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma albarkar Allah tabaraka wa ta'ala ta lallabe su sannan mala'ikun Allah su ma su yi musu inuwa su yi musu rufa sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace su a cikin farfajiyar sa mafi girma a sama wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallama magana ce tabbatacciya da ba ta tashi wanda muke fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu a cikin wanda zai ambata a matsayin nasa babu shakka majalisi irin wannan na karatun alqur'ani yana da tsawon tarihi wanda ba za mu yi wani tarihi a kansa ba amma dai yana da kyau mu sani cewa akwai ɗaya daga cikin iyaye na wannan kasa Shehu Abdullahi Shehu Muhammad Bello ɗane ga Shehu Usman Kankodiyo yana da littafi sukutun da guda da ya rubuta domin watsakar da kasar Hausa akan cewa tafsiri na alqur'ani ba abu ne da ya kamata a rinka daukar sa da wasa ba ya rubuta fi guda ya sa masa ghayatul sul fi tafsirir rasul wanda a ciki ya kawo yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yin tafsiran alqur'ani ba wata sura ba sai an debo maka wasu ayoyi a ce da kai ga yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yi tafsirin saboda haka muna yin cewa na wannan majalisi Allah tabaraka wa ta'ala ya karba kuma ya saka wa malam da kai abu na biyu shine da nazo wannan gari da akwai wani abu da na gani wanda babu shakka bayan kayatar da ni da yayi ban taba jin labari a cikin kasar Hausa da akwai wata jiha ko wata kasa da aka taba kutanta irin wannan ba kuma abu ne na alkhairi mai tarin yawa wanda mu dai iya inda muka san muka iya ganin sa shine a cikin littafai an rubuta sai da nazo garin nan sai na samar da wata daura an tara kunzumi na matasa maza da mata tsakanin ƴan shekaru matsakaita har da dattijai ta gama ce bata wuce shekara 20 ba ce Ramadan ya zo ta sauke Alkur'ani sau 13 matashi saurayi ya sauke Alkur'ani sau 13 yau na gan su da ido na sun haura su 100 wallahi indai Allah ya maka arziki da cewa a cikin waɗanda suka samu wannan karatu suka yi irin wannan sauka akwai danka ko ɗaninka wallahi kai farin ciki kai albishir ina tunawa malam Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin littafin Sadaqatul Ma'arif lokacin da yake kawo halayen salaf dangane da abin da ya shafi lokacin azumin watan Ramadan sai yake bada labari yace da akwai malam Qatada Ibn Diyama As-Sadusi malam Qatada idan Ramadan ya zo kullun zai yi sauka guda uku har 20 farko ta fita idan 10 ƙarshe kuma ta kama kullun sai ya yi sauka idan ka tara adadin sai kaga Qatada da aka rubuta a littafi yana yin sauka guda 16 ne a duk azumi to yau a wannan gari ga budurwa ga matashi ya yi sauka guda 13 kaga Qatada da guda nawa ya fi shi da guda uku kaga da a zamanin da ake wannan wallafa ne wayannan matasa gaba ɗaya sun cancanci a rubuta sunayensu a cikin littafi Al-Imam Al-Bukhari da aka kawo cewa akai kullun yana duk kwana uku yake sauka a Ramadan kaga sauka 10 kaga waɗanda suke a nan garin sun yi guda 13 kaga su sun tsara shi ma da guda 1 sai dai kamar yadda ake cewa duk gaba da gabanta ya kawo kamar Al-Imam Shafi'i shi yana yin sauka 60 a duk lokacin da Ramadan ya kawo to kaga masu sauka 13 kuma su kuma idan suka zo dole su dan kasda kansu kadan to babu shakka wannan abun ayaba ne abun ajinjina ne sannan kuma ya zama wajibi duk waɗanda ba su yi musharaka cikin wannan al'amari ba su samar wa da kansu kaimi su sani cewa abu ne da hatta a cikin salaf an kiyaye masu kwatanta irin wannan an ma rubuta su a cikin littafi kuma duk wata jana da za a ji irin wannan aikin alkhairi ya bulla a cikinta wannan gari shi ne wanda ya fara Ubangiji Allah ya tabbatar da ku a kan wannan jawabin kuma da ba su ɗauki irin wannan ba Allah tabaraka wataala ya haska musu su ma su samar da irin wannan tsari kyakkyawa abu na uku wanda shi ne abu na ƙarshe shi ne tambaya gare mu gabaki ɗaya a tsawon waɗannan kwanaki guda 30 da wannan makaranta shi tana shayar da mu ilimai alƙur'ani hadisi shin a cikin jakanmu ta guziri in muka tambayi kanmu mun yi guziri isasshe na abin da ya shafi kyawawan halaye da taimakon juna da sada zumunci da sauran ayyukan alkhairi da aka shafa wannan kwanaki ana yi shin a cikin jakarka ka yi guziri kyakkyawa wanda zai ishe ka zuwa shekara mai zuwa shin ka ɗiba sosai saboda salaf sun kasance suna yi wa imaninsu caji ne cajin da zai ishe su har zuwa wata shekarar ta zagayo Mu'alla Ibn al-Fadl yake bada labari yake salaf sun kasance idan suka gama azumin watan Ramadan suna shafa tsawon wata 6 suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan ya amsa musu abin da suka yi a watan Ramadan na ayyukan alkhairi da karatun alkur'ani da sada zumunci da sadaka da kyauta kaga lokacin da kake tazarrui zuwa ga Allah kana roƙon ya Allah ayyukan da nayi a baya ka karba baka da lokacin warware shi zaka yi ta ririta bin Allah ne domin rarrashin sa kake ya karbi wani aiki da kai wata 6 da ya wuce to idan kuma wannan wata 6 ya wuce sai kuma su juya akalansu su ci gaba kuma da roƙon Allah cewa ya Allah muna roƙonka ya Allah muna roƙonka ka kai mu wata Ramadan ya Allah kada ka sa ba mu daga cikin waɗanda wata Ramadan zai zo ba mu nan tsawon wata 6 akwai waɗanda sun halarci majalisin nan wata shekara wannan shekara ba sa kuma wallahi cikin ikon Allah shekara mai zuwa akwai waɗanda ba za a dawo tare da su ba suna cikin kawarwarsu to saboda haka ɗan uwa masu albarka ya zama wajibi mu wa kanmu tambayoyi akan irin waɗannan abubuwa menene kai guziri a cikinsa domin malamai suna faɗin cewa na daga cikin alamar cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi kyakkyawan aikin mutum da ya aikata a watan Ramadan shine bayan watan Ramadan a ga mutum ya dora akan kyawawan ayyukan da ya saba duk abin da kake yi mara kyau yau ka zubar duk abin da kake bugona ka zubar yanzu ka koma zuwa ga Allah kana yin qiyamul layl ga azumi kana yi ka karanta alqur'ani kai sadaka ka sada zumunci ka kai ziyara gidan marayu ka kai ziyara prison ka je guri kaza ka je guri kaza shin idan ramadan ya wuce zaka ci gaba da iko zaka daina labarin imanin ka yadda ya habaka yanzu idan ramadan ya fita zaka sassako da imanin ka sallar jami'i da kake zuwa zaka daina zuwa duka waɗannan al'amura sai mu roki Allah tabaraka wa ta'ala akan cewa ya Allah ka tabbatar da gadigan mu akan kyawawan ayyukan da muka koya a cikin wannan wata na Ramadan malam da ya shayar da mu ya karantar da mu a wannan wata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya rika mana da rayuwar sa ya kara masa lafiya ni kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon ji kyakkyawa da kuma yin aiki da mafi kyawun abubuwan da muke saurara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala ana sallallahu alaihi wa sallam da tsiri abuguje a muna gaba shine zamu kira shugaban rundunar hisba na division da zo ya gabatar da bayani na minti biyu nasarori da aka samu a wannan tafsiri a wannan wata mallam Ibrahim Isa kana kusa bismillah
Assalamu alaikum. Na farko dai muna rika godiyar mu ga malam da yanda Allah ya bashi ikon halarta wannan rawata na Ramadana. Muna ƙara godiya Allah yanda Allah ya kawo shi lafiya, Allah ya mai da shi gida lafiya.
Amin.
Kuma a na biyu kuma muna rika godiya ga ƴan uwa na wannan gari ta hukumo yanda suka ba mu hari kai aiki da aka yi na Ramadana da abubuwan da ya faru tsakanin mu da su muna ba su hakuri. Mu duk wanda ya mana mun yafe mu su ma su yafe mana kuma Allah ya saka mana da alkhairi wannan wata da muka zo muka halarci wannan wata da Ramadana Allah ya sa mana shi a cikin mizani sannan na biyu na uku wanda ni jan hankali ga ƴan uwa matasa a batun magana shiga aikin hisba da ake ta rubuta takarda muna jan hankali ga akwai manya da muke bukata su shigo mana aiki wanda matasa ne majiya karfi a ƙara shigowa muna kofa a buɗe yake a fara sai da kofa jama'a assalamu alaikum Allah ya sa
wa alaikum assalam wa rahmatullah shugaban rundunar hisba muna godiya da tsaka wannan takaitaccen bayani da kai mana Allah ya saka da alkhairi ƴan uwa saboda lokaci abu na kusa da na ƙarshe tsaka umarnin da malam ya bayar cewa mu yi jira kasida kaɗan to insha Allah ya zama godiya ga Ubangiji da ya yi mu aji har ya ba mu gani da ji wasu ma sun ba su ji dole in maka godiya addu'a zan yi mana rabbana yayi mana damuwa ɗauke mana lafiya ƙara mana ka ji tausan duniya rabbi mun saɓa maka laifuka ma mun maka magiyar da nake maka ka yi sassauci haka rabbi kai mana lafiya nai dugun haka tunziya matsalar Najeriya ce ta sani hadisiya zan yi baiti kunciya in faɗa mana gaskiya rayuwa ta ƙuntaka al'umma ta firgita hankula sun karkata wasu ma sun jirkita rabbi kai mana kariya jarrabawa ce haka ga talauci ya zaka ya bi kowa har daka ya hana matsayin haka mun shige fahayaniya in ka je wasu ƙauyuka ba abinci a kwanuka
ko a rumbu ko daka lamarin ya kai haka rabbi kai mana kariya jarraba wace tazo ta fi karfin dangazo sai kama da bakan jizo haka rabbi ya so ta zo ta rufe mu gaba daya shi talauci kun sani mai yawa ko kankani kai ta bai izin magani dalla sarki ya sani zaya ya yi bai daya lamarin ya faskara ya kamata mu ankara kun ilahu mu dogara in fa mun barkan gara sai mu huta kungiya tun muna iya zabura kar abun faya faskara har ya kai ya gagara jalla duk mun dogara a gare ka gaba daya ɗan uwa mu yi hattara kar mu je mu shige tara ayyukanmu na kangara sun kusa miliyon tara kar mu ruɗu da duniya lamarin Najeriya ga ruwa ya kai wuya ga shi komai ya tsaya babu mai yi mana kariya banda sarki na ɗaya shugabanni wa wura mai kuɗi kuma yaudara talakawa kangara kun ga dole mu takura babu tausayi ko ɗaya talakan Najeriya na arewa gaba ɗaya na cikin tsananin wuya har ƙasashen duniya masu mai mana dariya ɗan ta'adda suna yawa sun fi ƙarfin kokowa sun saka mu a damuwa ƙuntatawa ta yawa gashi mun gaza juriya yaudarar da aka yi mani ƴan uwa duk kun sani ba tsaro ba magani ba ruwa ba magani sun saka mu hayaniya juriyar da muke ta yi kar mu ba sa mu yi ta yi har buɗa'i mu yi ta yi wata ran za mu kai hayi har mu kulle kungiya rabi mai raba gardama gafara shi ya yi sama in ka sauke an gama babu mai yin gardama ko ya yi maka turjiya abbakar nan zan tsaya tun da na yi maku kafiya wata na shirya jiya zan rufe ta da godiya ga ilahu guda ɗaya kan in zauna kan in koma in tsaya zan yaba wa gadon kaya malami islamiya a ƙasar Najeriya wanda baya fariya rabbi ya maka ɗaukaka ka ziyarci ƙasar maka dole ne na yaba maka har du'a'i in maka kana in maka godiya rabbi kai mani ɗaukaka dole in maka godiya sannan assalamu alaikum to alhamdulillah ku yi hakuri saboda lokaci kuma tana da sai muna fatan Allah ta'ala ya dace da mu insha Allah za mu shiga studio za mu yi za mu yaka ta yanar gizo to alhamdulillah muna cikin wannan darasi muka yi manyan baki kamar yadda ku gani akwai chairman na SDD na Gombe State muna maka marhaba da kai da tawagarka akwai dan uwa babban yayanmu da tagaddafi muna masa barka da zuwa da duk sauran baki da suke so yanzu muna masa addu'a Allah ya saka musu alkhairi bisa wannan ziyara ta zumunci da ku kawo wannan wuri dan uwa ku yi hakuri mun kasance tare da ku tun a farkon wannan tafsiri kuma ni nake karanta dukkanin sakonnin ku na tambayoyi da kuma sanarwoyi dan haka ina bada uzurina da kuma afuwa da nake nema ga wasu ƴan uwa da basu yi an karanta tambayoyin su ba saboda yanayi
na tantancewa wani ba mu gane rubutunsa ba, wani tambayar an taɓa karanta ta, wata kuma tambayar ma kwata-kwata ba ta da fa’ida, wata kuma an sa ta sai gaba za a karanta, amma duka lokaci ya ci mana, don haka muna neman afuwar ku, muna fata insha Allah za mu kasance tare da ku cikin aminci zuwa wata shekara idan Allah ta'ala ya yarda. Don haka zan tattara nawaye nawa a yanzu, zan dangana waɗannan ababen magana a wajen malam. Fatan mu Allah ta'ala ya yi wa malam gudunmowa ya saka masa da alkhairi. Magana ta ƙarshe, ina fatan kasancewa da ku a kowane lokaci. Assalamu alaikum.
الحمد لله رب العالمين ولا مولى الا رسوله والصلاه والسلام على اتمام الاكملين على رسول الله اجمعين وبعد انا مسلم على تعليم المسلمين شيء اكرم بي وكرم الشيء ان شاء الله تعالى وديا تمسمن ga'an uwa da suka jagoranci gudanar da wannan rufe tafsiri a wannan rana mai albarka ta 26 ga watan Ramadan, 26 ga watan uku shekara ta 1446 hijiriya, shekara ta 2025 miladiya. Ga mu a garin Kumu a kwalokar gaban jihar Najeriya don rufe wannan tafsiri da muke gabatarwa a masallacin da ake ce da shi Masjidul Ansar Kumu Kambariki, jihar Gombe Najeriya. Abu na farko sako ne kawai a takaice zan bayar da shi sai mai addu'a. Ina kira ga samari ƴan uwa na matasa, sakon da zai isa muku na ƙarshe a wannan shekara a wannan majalisi. Samari ku yi ƙoƙari ku yi ilimi, samari ku yi ƙoƙari ku nemi sana'a, samari ya kamata ku san kanku, matasa ya kamata ku zama masu kishin al'ummarku da kishin ƙasarku. Idan ba ku yi ilimi ba, ba za ku samu daraja a cikin al'ummarku ba. Idan ba ku yi sana'a ba, ba za ku samu ƴancin rayuwa ba. Idan kuma ba ku san kanku ba, to za a ita cinye muku haƙoƙinku, wanda naku ne amma ba za a ba ku ba. Ina kira, ina da daidaitawa, duk saurayin da yake so ya yi rayuwa mai ƴanci ba rayuwar bauta da wulakanci da tuzarta ba, ya rike waɗannan abubuwa, ilimi, sana'a, ya san kansa don ya taimaki kansa, ya taimaki al'ummarsa. Ya kuma tasa, ku sani ƙasar nan gobe taku ce, goben ƙasar taku ce. Ku ne ake tsammanta muku kuna da sauran kwanaki da sauran shekaru da za ku dama, wataƙila ku ne gwamnoni, ku ne sanatoci, ku ne malaman addini, ku ne shugabannin ƙasa ko ƙasashe, ku ne sauransu. Daga cikin abin da maƙiya suke mana shi ne su mana illa su kashe asubahinmu don saboda garinmu ya ƙara mana duhu, mu kasa fahimtar kanmu. Da haka lallai ku yi karatu, ku daure, ku yi haƙuri da talauci da matsi, ku yi haƙuri ku nemi sana'a kun ƙarancinta, ku taimaki iyayenku, Allah ya taimake ku. Sako na biyu shi ne, ina kira ga shugaban ƙaramar hukumar Akwa Local Government da kuma mataimakinsa da sakataren local government ɗin nasu yana nan da wakilcinsu, da mai martaba Lami da Wako, da dukkan malaman addini na wannan ƙaramar hukuma ta Akwa Local Government. Ku tsaya ku yi karatun tanutu dangane da wata annoba da bala'i da ya tunkaro wannan local government. Ina jin tsoron in ba a tare shi tun yanzu ba, za a ji labarinmu a BBC, za a ji labarinmu a Voice of America. Allah ke wannan masifa ita ce. Da shekarun baya an ta fama da sara suka kashe-kashe, fada unguwa da unguwa, zubar da jini, shaye-shaye, ɗauke-ɗauke na yara matasa sun hana mutane bacci da zaman lafiya a wannan gari na Kumu Akwa Local Government. Amma alhamdulillahi, cikin taimakon Allah, da canja uslubi da aka yi na kokarin kiran waɗannan yara da zama da su da ake fili da shawarwari da ake ta ba su kusan dai wannan abuwa da yawa sun ragu a garin Kumo fadace-fadace na daba da kwace-kwace da kashe-kashe da zubar da jini za ka ga an daɗe ba a yi ba ba wai wai ba sa nan ba ne suna nan yaran nan kuma da su muke waɗannan karatutuka yau Allah Ubangiji ya sanya musu shiriya da yawa daga cikinsu kuma manyansu sun ja musu kunne a kan wannan abu ana samun gyara illa iyaka kawai gwamnati da Dubai za ta taimaka musu don rayuwarsu ta zama mai istiƙama amma damuwar ita ce yau fada na ƙabilanci fada na ƙauye da ƙauye fada na ainihin wato lungu da saƙo ya koma ƙauyukan wannan local government a samu gari da gari ƙauye da ƙauye suna fada da juna wani bai isa shiga garin wani ba wani bai isa tsallaka ba dukkan local government ɗin nan namu idan ka tsallaka gabar kudu da arewa wannan annoba akwai ta dan Allah wannan bayan Allah shugabanni da na kira ku yi kokari ku ba da gudunmuwar ku wajen kashe wannan fitina dan idan aka bar wannan fadace-fadace tsakanin ƙauye da ƙauye samari da samari dattawa da dattawa ba zai haifar mana da ƴaƴa mai ido ba za a samu matsalolin lalacewa da tarbiyya da kashe-kashe da zubar da jini da yakin basasa da kuma ƙaruwar talauci da rugurgujewar tattalin arziki Allah kiyaye abu na uku ina kira ga hukuma musamman gwamnatin jihar Gombe ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamna na jihar Gombe Allah saka masa alkhairi mai girma gwamna ya kamata ka sani kuma na san jami'an tsaro suna sanar da kai cewa wasu alamu na rashin tsaro ya fara tinkarar wannan jiha ta jihar Gombe a wasu wurare ɗaiɗaiku an fara samun abubuwan da ake ji suna faruwa a Katsina a Kebbi a Sokoto a Naija a kaza an fara samun wannan a wasu ɓangarori ɗauke-ɗauken mutane kidnapping sace-sace tsare hanya barin wuta da ƙwace dukiyar matafiya yana faruwa matsaloli na fadace-fadace na Fulani da makiyaya da mutanen gari ya fara zuwa cikin wannan jiha ta mace Gombe wanda ya kamata gwamnati ta tsaya ta nutsu ta sa ido ta gyara wannan matsala a yau a wannan jihar an samu wasu wuraren da noman wake ba su isa su yi ba an hana su noma wakensu duk wani amfani da suka shuka na ƙarshe dawa ba za su iya yi ba da kuma matsalar sace-sacen mutane ko a cikin wannan garin na Kumo a local government Kumo din nan a cikin Ramadan din nan an saci mutum biyu wannan abin yana da ban tsoro kuma ba abu ne na wasa ba wannan a bakin DPO na ji muna wani taro na ainihin matasa yake cewa ga abin da ya faru so gaskiya gwamnati ya kamata ta waiwaici wannan lardi kuma ta duba wurare da security suke ba da report cewa akwai wannan barazana ta fara faruwa mu dai iyakacin mu wa'azi da faɗakarwa in mun gani mu faɗakar da ku da usulubi mai kyau da girmamawa da mutuntawa ku kuma ku ne kuke da doka a hannunku lalle a sa ido kada jihar ta zama ba za ta zaunu ba kada hanyoyin mu su zama sun samu matsala kuma irin wannan abu abu ne wanda yake ba da daɗi abu na hudu shine ina kira ga 'yan siyasar mu ina kira ga ita kuma duk gwamnatin jihar Gombe din dangane da alheri da Allah ya sa muka samu a wannan gari na Kumo na babban asibitin mu na General Amedishi Federal Medical Center babban asibitin wato tarayya na ƙasa wannan yana nuna an samar da wani ci gaba da ɗaukaka da kuma wayewa da walwala a cikin wannan gari mai albarka na Kumo to amma ba a nan gizo yake saka ba kowa ya sani muna da samari jobless suna zaune ba suna aikin yi kowa ya sani muna da matsalolin talauci kowa ya sani garin nan duk wanda ya dan fara dan haske tsallakawa yake ya bar garin ya koma wani guri din ya ji ci gaba da rayuwa mai daɗi dan haka muna kira ga gwamnati muna kira ga 'yan siyasa wannan babban asibiti da aka samu don Allah a ba mu kulawa ta musamman wajen ɗaukan yaran mu a aiki kada a zo an yada cewa an samu Federal Medical Center amma mu zo mu tarar da kwata-kwata yaran mu ba su da kaso ba su da rabo ma'aikatan mu ba su da kaso ba su rabo mai yawa a dauko wasu daga wani wurare a zo a kafa su su cinye albarka da alherin gurin to in kaga an yi haka to kusan amfanin me da wannan asibitin Federal Medical Center din bai zama ma yayi amfani sosai ba na'am abu ne na federal kowa yana da haƙƙi a ciki a ƙasa amma an sani cewa duk wurin da aka tona rijiyar fetur to lalle masu rijiyar fetur din suna da kaso mafi tsoka na cin amfanin wannan rijiya duk inda aka yi kamfanin siminti to lalle kamfanin nan na siminti dolen sa ya dauki ma'aikata masu yawa daga mazauna wannan wuri haka ake yi a Najeriya haka ka'idar take kuma haka yake gudana to muna fatan waɗannan yara namu da kullun ake zargin suna sare-sare suna sace-sace suna dauke-dauke to dan Allah a rage mana yawan su a dauke su aiki mu gansu a cikin wannan asibiti ya zama sun samu sana'a mai kyau sun samu albashi mai kyau a samu rage yawan samari a bakin titi da masu zaman banza kar ku manta ya ku mutanen komo yanzu fili zai ƙara tsada a komo saboda baki za su zo daga gurare da yawa za su ta gina gidaje ɗan kasuwa za su zo su zuba hannun jari na yin gidaje na haya saboda manyan ma'aikata na federal za su shigo wannan gari za a yi likitoci da yawa da za su baro wurare likitoci da yawa za su dawo wannan gari da zama suna buƙatar gidajen zama suna buƙatar wurare da za su inganta rayuwarsu kasuwanci zai haɓaka noma zai haɓaka ciniki zai ƙaru hada-hadar kuɗi za ta ƙaru sannan kuma za a ɗauki ma'aikata za a ɗauki matinjoji za a ɗauki likitoci za a ɗauki nurses za a ɗauki attendant za a ɗauki consultant za a ɗauki wane ne duka za a ɗauka ma'aikata to ina shaidawa 'yan siyasar cikin gudunmuwar da za ku ba wa waɗannan samari matasa ku yi ta shiga da fita sai kun ga an rage yawan yaran nan a bakin titi a taimaka musu an ba su aiki ba abin da zan iya yi wallahi in ba wannan ba iyakaci na ba da wannan shawara ba na so kuma ba zan ji daɗi ba idan aka san haka ta faru sabanin wannan abin da na faɗa ya faru ya zama kenan asibitin bai zama amfani gare ku ba muna da yara da yawa suna da takardu a zube ba su da aikin yi muna da nurses din nan muna da likitocin nan muna da masinjoji muna da security duk wani abu da ake nema dai muna da su a wannan local government fatan mu gwamnati za ta kula da mu kuma Allah ubangiji ya kula da dukkan matsalolin mu ya gyara mana da ƙarshe mun je ziyarce gidajen kurkuku gidan billiri da gidan sham da gidan tula abinda muka tarar shine labarin bai da daɗi majority mafi rinjaye waɗanda muka tarar a gidajen kasan nan wallahi yara ne matasa ɗanyu masu ƙarancin shekaru kai shekara nawa shekara 13 kai shekara nawa shekara 8 kai shekara ka nawa anan shekara 6 kai shekara nawa za ka yi shekara 9 kai gaba ɗaya yaran kwakwalwar kasar ko kwakwalwar local government din ko jihar gaba ɗaya malam Allah na tata da kwaya ma'aikatan suke gaya mana majoricin yaran nan da aka kawo su gidan mazan nan suna cin sarƙa tsabar bala'in shan kwaya ne da wiwi daga shan kwaya da wiwi sai mutum ya kama sata daga sata sai bin mata sai mutum ya shiga layin kalari sai ya shiga layin ɗauke-ɗauke sai ya shiga layin kada sai kuma 'yan siyasa marasa manufa da suke ɗaukan 'ya'yan mutane suna ba su makami ko kuma suna amfani da su su ba su kwaya su sha don su sama musu ƙuri'a su kuma nasu 'ya'yan suna ingila suna karatu wallahi wannan zalunci ne kuma wannan ba daidai ba ne da aka ku samari matasa ku ji tsoron Allah ku gyara alaƙarku da Ubangiji ku san kanku ku waye ku yi ilimi kada wani ya ba ku makami ku kashe ɗan uwanku kada wani ya ba ku makami don yana neman wata ƙuri'a ya zo ya yi aiki ya taimaki al'umma aikinsa ya kubutar da shi taimakon mutane da yake yi ya ba shi dama ya daɗa cin kujerarsa amma ba a yi amfani da jininku a yi amfani da kafaɗunku a yi amfani da kunnuwanku a yi amfani da ƙafafuwanku a yi amfani da lafiyarku ba a zo a yi ta ta'addanci da ƙarshe kuma ku je ku kare a gidajen kurkuku ba da haka abin ba da daɗi kuma waɗannan samari muna fatan za a kula da su wajen kai musu ziyara da yi musu nasiha malaman addini da ƙungiyoyi sannan kuma masu ƙaramar tara a je a cicciro su dawo su koma kasuwa su koma gona su shiga aikin gwamnati su shiga university da sauransu daga ƙarshe ina miƙa godiya ta musamman ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya bani dama na zo na gabatar da wannan nauyi da yake kaina da ni da ƴan uwana da duk waɗanda suke tare da ni a wannan guri. Muna fatan Allah ya karbi abin da muka yi gaba daya. Godiya ta musamman ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen gudanar wannan tafsiri, haɗa da kwamitin tafsiri, haɗa da ƴan hizba, haɗa ga dukkan waɗanda suka taimaka mana wajen gudanar wannan karatu ga baki daya, da wanda muka faɗi sunansu da wanda bamu faɗa ba, dukkansu gaba daya Allah Ubangiji ya ba su lada. Muna fatan alheri, muna muku addu'a, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Wannan shine ƙarshen zaman mu a wannan shekara ta 1446. Insha Allah mu rufe wannan tafsiri a yau officially, kuma ba za mu sake maimaitawa ba sai wata shekara idan da rai da lafiya. Muna fatan Allah ya nuna mana, idan kuma bai kai mu ba muna fatan Allah ya yafe mana, in kuma ya kai mu ya jinda wani uzuri muna fatan Allah ya ba mu lada abin da muka yi. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.